Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Faraa, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalu. Shugaban Russia Vladimir Putin ya jingine matsayin da aka cimma ta dakile kera makaman nukiliya wacce aka rattaba hannu a kanta tun a lokacin ana yakin cacar baka. A matsayin martani ga matakin da Amurka ta dauka a jiya Juma'a, wato a ranar Juma'a, a wani jawabi da ya ta kafar talabijin yayin wani taro da ministocin harkokin waje da manyan kwamandojin kasar, Putin ya ce takwarorinmu na Amurka sun ayyana cewa sun janye daga wani yarjejeniya da aka cimma, saboda haka mu ma mun janye. Ita dai Amurka ta sha alwashin za ta janye kwata-kwata daga wannan matsayin da aka cimma ta dakatar da kera makaman na nukiliya nan da watanni 6 masu zuwa. Muddin hukumomin Moscow ba su kawo ƙarshen aikace-aikacen da suke yi ba, waɗanda Amurkan ta ce sun saba wannan yarjejeniya wacce aka kulla a shekarar 1987. Shugaba Putin ya ce Rasha za ta fara wani gagarumin aikin ƙera makamai masu linzami, sannan ya bayyana ministocinsa umarnin cewa kada su fara wani shirin sasantawa da hukumomin Washington. Magoya bayan shugaban 'yan adawa a Venezuela Juan Guaido da abokanan hamayyarsu na bangaren shugaba Nicolas Maduro sun yi zanga-zanga masu kishi da juna a Caracas, babban birnin kasar, a jiya Asabar, yayin da babban kwamandan dakarun saman kasar ya juya wa gwamnatin Maduro baya, ya kuma yi mubaya'a ga gwamnatin Guaido ta harkon kwarya. Dubban magoya bayan shugaban 'yan adawan dauke da tutoci suka mamaye wasu sassan birnin Caracas, suna nuna goyon bayan kiran da ake na gudanar da zabe da kuma kafawa gwamnatin wucin gadi, a daidai lokacin da wasu kasashen duniya ke ci gaba da kira ga shugaba Maduro da soka daga mukaminsa. Guaido ya samu halattar ɗaya daga cikin wuraren da magoya bayansa suka yi cincirindo tare da mai ɗakin sa Fabiana, inda masu zanga-zanga suka mamaye shi. A nasu bangaren su ma magoya bayan Maduro sun bazama akan titina a yankin yammacin birnin na Caracas, inda suka yi bikin cika shekaru 20 da zanga-zangan juyin-juya halin da aka yi ta Bolivia, wacce ta kai ga kafa aƙidar kwaminisanci ta Hugo Chavez, wato tsohon shugaban ƙasar ta Venezuela da Maduro ya gada. Yayin wani jawabi da ya yi wa dandazon magoya bayansa, Maduro ya yi kira da a gudanar da sabon zaben 'yan majalisa, inda ya jaddada cewa har yanzu shi ne shugaban ƙasar ta Venezuela. Gwamnan jihar Virginia Ralph Northam ya nanata matsayinsa ta cewa ba zai soka daga mukaminsa ba, kan wani hoto da ya bulla wanda aka dauka tun lokacin yana makaranta, wanda kuma ya nuna shi a matsayin mai aƙidar wariyar launin fata. Hoton ya nuna wani mutum shafa da bakin fenti a fuskarsa, yana tsaye a kusa da wani mutum sanye da fararen tufafi da masu kishin farar fata na yan kungiyar Ku Klux Klan ke sakawa. Yayin wani tsokaci da ya ga manema labarai a jiya Asabar, Northam ya musanta cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin wannan hoto, ya kuma ce shi bai sayi kundin hoton ɗaliban da ke ɗauke da wannan hoton ba, wanda aka wallafa shi a shekarar 1984 a lokacin suna makaranta, inda ya ƙara da cewa shi bai ma san cewa akwai hoto mai kama da wannan ba sai a ranar Asabar. Gwamnan na jihar ta Virginia ya ce sun kufa shi da ma'aikatansa domin su kafa hujjar cewa ba shi bane a cikin wannan hoton. Sai dai Northam ya amince cewa lallai a lokacin yana dan shekaru 25 ya yi wata shiga inda ya shafa bakin fenti a fuskarsa a lokacin wata gasar rawa da aka yi a San Antonio na jihar Texas, inda ya fito a matsayin shahararren mawakin na dan asalin Afirka, wato Michael Jackson, lamarin da ya ce ya zo yana da na sani a kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu ku kuke cewa karfe 12:00 ne da minti 5. Kasar Belgium ta amince ta baiwa tsohon shugaban kasar Ivory Coast Laurent Gbagbo mafaka bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta wanke shi daga tuhumar da ake masa lamarin da ya zo wa mutane a bazata. Kotun ta ICC ta saki Gbagbo bayan gindaya masa wasu sharuɗa inda aka ce ya zauna a ƙasar da ta bashi mafaka sannan kada ya tuntubi wani shaida daga cikin mutanen da ke da hannu a wannan shari'a ko kuma yi magana a bainar jama'a dangane da abin da ya shafi shari'ar. Kakakin ƙasar Belgium Karl Lagarty ya ce gwamnatinsu ta ba Gbagbo mafaka ne saboda hakan na ɗaya daga cikin irin gudunmuwar da suke ba kotun ta hukunta manyan laifuka ta ICC domin ta yi nasara a ayyukanta. A ranar 15 ga watan Janairu aka wanke Gbagbo da Charles Blé Goudé da ake tuhumarsu tare kan aikata ayyukan cin zarafin bil'adama, inda lokacin kotun ta ICC ta ki sakinsu har sai sun sami ƙasar da za ta ba su mafaka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade, shirin da ke duba lamuran zabe da labarun da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar. Shin wake da ta gomashin lashe zaben 2019, masanin siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya yi fashin baki. Me yasa ake wa akasarin 'yan siyasa ganin masu alkawarin zane a kan ruwa? Farfesa Rashid Abdulgani zai shigo zauren. Mabocin kafafen labaru musamman ma na rediyo ya ja hankalin wasu gidajen rediyo masu zaman kansu da su gujewa zafafa kamfen ɗin zaben 2019. Waɗannan da ra'ayin mafi ƙarancin shekaru matashi da ya tsaya dagarar gwamna a Katsina Manir Huntuwa za su zo muku cikin shirin insha Allah. Kamar yadda yawanci yake kasancewa a Najeriya, 'yan takarar jam'iyyu biyu mafi girma kan cike shirin masana da hakan ya sa na tambayi masanin siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero don fashin baki kan inda manyan 'yan takarar zaben 16 ga watan nan insha Allah suka fita gomashi da ma hasashen yadda zaben ma zai kasance.
Wato mutane suna tsorata da zaben 2019 amma ni ina ganin ya fi sauki akan na baya duk da akai. Babban ƙalubale bai wuce a sake yin ƙoƙari a yi zaɓe inganta. Tacce yanda aka yi shi a 2015 ba. In ku aka yi, to mutane za su karɓi sakamakon kamar yadda aka karɓa 2015, kuma duk abin da ake tsoro zai zo ya wuce, babu abin da zai faru ga ƙasar.
To abin da ake dubawa duk 'yan takarar manyan 'yan arewa ne. Wannan karon za a iya cewa babu maganar ɗan kudu ko
ɗan arewa.
Yawa, wataƙila ma yawa musulmi ne. Wataƙila ma suna cewa har ma ko da ba Fulani ba ne da gaske gaba ɗaya ma suna jin ne harshen Fulatanci. Menene wannan wani bambanci zai kawo kwatanta da zaben 2019?
Wato sauki zai kawo, saboda na farko dai masu zaɓe a kudu za su ji babu ruwansu ko ma waye ije can ya ci, masu zaɓe a arewa kuma za su ji ko ina ta faɗi sha, saboda haka babu wani abin tsoro.
Dr. Duka, duba mana mana a wannan shi shugaba Buhari yana neman zai zarce ne, Atiku Abubakar na PDP yana neman zai shigo ne. Yayi guguwar take ne?
Ai, guguwar na gaya maka mai sauki ce. Magana ce ta cewar har yanzu lissafin bai sha bamban da yawa ba ga kan 2015, cewar jam'iyyar PDP ta fi tasiri a kudu maso kudu da kudu maso gabas, jam'iyyar APC ta fi tasiri a kudu maso yamma da kuma mafi yawancin arewacin Najeriya, saboda haka babu wata mushkila mai girma.
Wani tasiri jam'iyyu masu yawa suke yi? Yan duba Najeriya kusan za a ce jam'iyyu biyu ne kawai sukan yi tasiri a koyaushe.
Wato a ƙasa jam'iyyu masu yawa suke da tasiri, za su iya samun mukamai na majalisun jihohi, kuma watakila za su iya kama 'yan wasu kujerori na gwamna a jihohi 1, 2, 3, amma a mataki na tarayya ba kasafai suka cika tasiri ba. Waɗannan biyun da aka sani su ne dai za a ji a gani.
Watakila wannan karo za a iya samun ta uku da za ta canza ɗaya daga cikin biyun ko kuma dai tafiyar haka?
A gwamnatin tarayya dai ba za ta yiwu ba, domin sun yi yawa ta yanda duk inda aka kai da kokari sun tattarwa tsakuri'un. Idan da za su dan dada dunkulewa, to da wata kil sai ka samu haka. Babu alamun za su yi haka, don haka babu wata wacce za ta iya tunkuɗe waɗannan biyan a mataki na tarayya. Amma a jihohi wannan kam muna kyautata zato kuma muna mafata kuma haka kuma a majalisar kasa din muna fata a samu ƙarin waɗansu jam'iyyun da yawa banda waɗannan biyar.
Dokta, Allah ya nuna mana ranar zaben da askin sa tuni ya riga ya zo gaban goshi. A nan Farfesa Rashid Abdulgani da ya gabatar da makala a wajen taron bita kan zaben 2019 ya duba batun nan da ake alakantawa da yawancin 'yan siyasa cewa kalamansu tamkar zane ne kan ruwa.
Wannan mummunan abu ne a ce 'yan siyasa da ake ganin su ne shugabanni ya zama babban siffarsu ko simansu shine makaryata ne. Inda za ka tambayi mutum yanzu duk wani abu ma yayi magana ka ce Allah siyasa yake yi kawai ma'ana ƙarya yake yi kuma ake tafiya kan haka wannan ba kyakkyawar sheda bane ga 'yan siyasa ya kamata su gyara wannan. Abu na biyu shine akwai wasu sifofi guda uku duk wanda ya siffantu da su ya zama munafiki shine in yayi magana yayi ƙarya in yayi alƙawari ba zai cika ba in aka amince da shi zai ci amana. To in ka duba wannan gabaki ɗaya guda uku in ba ya sa'a ba sai ga sun cika a jikin wannan hadisin ya ƙara na hudu shine wa idha husima fajar idan aka yi ja da shi aka musanyen yawo da shi sai ga yayi fajarci ya kai duka ko ya kai zagi. To kaga in ka duba sai ga duk wannan sifofin mafi yawa cikin 'yan siyasa suna siffantuwa da su wanda yake nuna cewa lallai dole su gyara wannan idan ana so samu kyakkyawar al'umma kuma suna buƙatan taimakon Allah a shugabancin su Allah ya ba su.
Wato bai fusa abin da ake gani ma shekara da shekaru akwai wasu nau'in mutane ne da su ne kawai suke iya tsayawa a siyasa. Watakila mutanen da ake gani masu kirkin ko waɗanda suke da mutunci sosai a cikin al'umma suna tsoron zuwa su yi hulɗa da harkar siyasa da hanci harka ce wacce sai mutum mai buɗewar ido ne yake iya yinta.
Wannan yana da matsala ne daga abubuwa da dama. Na farko su karan kan su shugabannin jami'u masu kafa jami'un siyasa wanda su suke jagorantar al'amarin jami'ar siyasa to inda ake samun matsala da dama daga cikin su kawai abin da suke dubawa in yace zai musu biyayya wa in yace kawai za su ce masa kai yayi kawo ka kawo debo ka de ya debo ba wanda zai yi wa mutane aiki ba. To mafi yawanci kuma wanda yake manufansa zai yi wa mutane aiki ne to lalle zai samu matsala da shugabannin jami'a za su ce wani kai ai shi yana da ra'ayi yana da nashi abin da ba za su goye bayan sa ba. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu shine wani lokaci ana samun matsala ne saboda yanda al'umman karan kansu suka kasance wani lokaci Allah sai ya jarrabe su idan su din ma ba da gaske suke so a samu kyakkyawan rayuwa da canji a cikin rayuwarsu ba sai ga Allah ya jarrabe su da fitintunun wasu shugabanni. Abu na uku da nake ganin cewa ya jawo mana matsaloli musamman zan iya cewa a inda muke rayuwa yanzu shine karancin ilimi a tsakanin mutane da akwai wayo jahilci ya mana yawa so wanda yake da jahilci baya iya tunani da kansa saboda haka dama an bada dama an samu jami'un siyasa da yawa ai dama ci da yake wani ko da mai babban party ne da shi mu muka ga cewa mu wanda zai mana kansala wani ne kawai mu ne mu karamin party mu sa shi kuma mu mara masa baya kuma mu zabe shi da hakan ya kamata mutane su yi.
Da fatan 'yan siyasar sun saurari bayanin Sheikh Malamin. Yanzu kuma ga bayanin mabocin kafafen labaru na radio Ustaz Salisu Muhammad Gombe da yace ya lura wasu kafafen labaru masu zaman kansu kan taimaka ne kawai wajen zafafa campaign din babban zaben Najeriya. Ustaz Salisu wanda shine shugaban Jibius na jiha na magana ne a taron nasiha ga 'yan takarar jam'iyyu.
Ina amfani da wannan dama ina so in ja hankalin waɗanda Allah ya ba su dama suka gina gidajen rediyo masu zaman kansu. Wallahi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Gidajen rediyo masu zaman kansu kada tunanin abin da za ku samu na kuɗi ya sa ku rinka bata zumunci ku rinka haddasa gaba tsakanin al'umma. In kuka ci gaba da haka to ba abin da Allah ya ba ku nan Allah zai ɗebe albarkarsa. Allah kuma zai cire hannunsa daga cikin lamarin ku. Saboda haka ba daidai ba ne don gidan rediyo yana cin gashin kansa kawai ya samu mutane a kawo mutum ya sake ya yi ta faɗan abin da ya ga dama a kan wani. Wannan ma ya zo ya faɗi abin da ya ga dama a kan wani. Wannan ya zagi wannan, wannan ya zagi wannan, wannan ya ci mutuncin wancan. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana gargaɗi bayan sai na ma ya nemi manzon Allah ya yi masa nasiha manzon Allah ya ce rike bakinka. Ka kame bakin ka rike kar ka rinka yawan magana. Yace yanzu mu za a kama mu da abin da muke faɗa da bakunan mu manzo Allah ya ce sakila tuka ummuka kai chonka ai ba abin da yake kifar da fiskokin mutane a wutar jahannama kamar hasaidu alsinati girbe girben bakunan su. Saboda haka masu gidan rediyo ku kuka ba da dama abin da Allah ya ce mana ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwa. Idan za ku ba da gudumawa kuna masu kishin al'umma masu kishin jaha to ku bayar akan abin da yake daidai kar ku bayar akan sabon Allah da kuma ƙetare iyaka. Su kuma waɗanda suke ganin ƙasa dokar Najeriya ta ba su dama su ci mutuncin kowa su zagi kowa su faɗi abin da suka ga dama to in dokar Najeriya ta ba ku dama dokar Allah ta hana ku. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu rage gaba a tsakanin al'ummarmu, mu rage gaba tsakaninmu, kuma kada ka yadda ka je lahira ya zama kai ake bi bashi, gwara kai ka bi bashi. Da ka je ka ana bin ka bashi, gwara kai ka bi bashi. Yawanci wanda zai sake bakinsa ya yi ta zage-zage ya ta faɗe-faɗe yadda ya ga dama, za ka samu ba shi ne mai takaran ba, yana goyon bayan wani ne. To saboda Allah, akan duniyar wani kai ka ɓata lahira, ka mai amfani ta.
Dama a dokar yaɗa labaru, ai kowane ɓangare akan bashi haƙƙi ne ya faɗi ra'ayinsa, amma ko ba tare da cin zarafi ba. Yanzu kuma za mu kawo bayanin Manniyar Salihu Funtuwa, wanda shi ma ya gwada takarar matasa mafi ƙarancin shekaru ƙarƙashin jam'iyyar Mega a jihar Katsina.
Kasancewa ta a dukkanin 'yan takara ba ma a bana ba a tarihin siyasar Najeriya da jihar Katsina gabaki ɗaya, ba a sami yaro mai shekaru daidai da irin nawa da ya fitowa neman kujerar gwamna ba. Zan yi amfani da wannan damar ne nuna wa matasa cewa ƙoƙarin da muka yi na muka yi sponsorin bill ɗin nan da ake cewa not too young to run, wanda shugaban ƙasar Najeriya ya tabbatar dokai ya kuma sa mata hannu, duk da cewa jama'iyyun da suke mulki ko kuma suke da gwamnati suke da dama sun kane-kane sun kankane sun hana dama a hannun matasa. Na farko sun sanya kuɗaɗe masu tsada wurin tsayawa takara a cikin jama'iyyunsu, na biyu kuma tsahi sun shige cikin gaba sun tare sun hana kowa ya yi motsi ganin cewa su kaɗai za su yi ko kuma su kaɗai za su iya. So sai muka yi amfani da wasu jama'iyyun muka fito a cikinsu mu nuna ma duniya cewa a matsayinmu na matasa lokaci ya yi, tunda har an ba mu dama to ya kamata mu fito mu nema. Kuma wannan tsari shiri namu ba wani abu ne ba illa muna son mu canza ma siyasar da mulki akala daga tsohon tsari zuwa sabon tsari.
Kamaya
to idan ka kalli yadda ake tafiyar da al'amuran mulki a Najeriya, matasa an maida su gidan baya, karnukan farautar siyasa ko kuma ana amfani da su ne a wajen banga siyasa, ba a ba su dama su shiga cikin gwamnati a dama a ga me suke da shi, me suke dauke da shi, me za su iya ba. To mu in Allah ya bamu daman nan, matasan nan za mu saka musu wani fili ko fage da kowa zai fito ya nuna bajinta shi da iyawar shi, kuma a ba shi dama ya amfanar da al'umma da ita. Matasa za su dominate, ma'ana su zama fiya yawanci wanda suke rike da mukamai da madafin iko a gwamnati. Magana a amfani da matashi domin banga a ba shi dan wani abu ta kare, sai dai a amfani da matashi domin gina jiha ko kasa baki daya.
To baka ganin su waɗannan sauran 'yan takara su ma sun ce za su sa matasa a cikin mulkin nasu, ya kake ganin wannan alƙawari nasu?
Wannan magana ce wanda yake alƙawari ne sun shayi ba saba cikawa ba. Kuma a matsayinmu na mutane da masu hankali da muka san abin da muke, wanda ya ma alƙawari a karon farko bai cika maka ba, bai kamata ka yadda da shi kai imani zai iya cika maka a karo na biyu ba. So magana ce kawai ta yaudara.
Manniyar ai takara dama ba lalle batun ƙaranci ko yawan shekaru ba ne, amma neman goyon bayan jama'a da dacewa da adalcin zaɓe. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da Zaharaddin Sani Wuntuwa da ya ba da gudunmawa wannan shirin, Nasiru Adamu Hikaya da na shirya da gabatar rake cewa wassalamu alaikum.
Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ranar 14 ga watan Janairun wannan shekara ne gwamnatin tarayya ta gabatar da alƙalin alƙalan Najeriya mai shari'a Walter Nkanu Onogen gaban kotun da'ar ma'aikata, wato CCT. A wannan rana dai alƙalin alƙalan bai halarci zaman kotun ba. Barista Ali Umar shine babban lauya mai gabatar da ƙara.
CJ bai zo ba, ya yi amfani da ofis ɗinsa. Yaro ya je gabansa ma'aikacin kotu ya ce da shi ba PA ɗina takardun, ba zai iya cewa ban yadda ba. Yanzu kuma suka zo suka ce ai tunda yake doka ta ce shi za a baiwa hannu da hannu, saboda haka tunda PA ɗinsa ne ya karɓa babu service, kuma doka ta ce ba za ka kawo mutum ana cajinsa da criminal mata ba har sai ka ba shi caji ka gaya mishi ran da zai dawo. Ya zami ai ma'aikatan kotu aka yi wa dabara, yanzu ka yi misali ka je wajen babban shugabanku na gidan rediyon ka kai mishi takarda sai ce ba sakatare na, za ka ce ban yadda ba. To abin da ya faru kenan.
Alƙalin alƙalan Najeriya ya shigar da wata ƙara ta daban a wata babbar kotu da ke nan Abuja, inda yake ƙalubalantar hurumin kotun da'ar ma'aikatan, yayin da ita kuma kotun da'ar ma'aikatan ke jaddada cewar hurumunsu ɗaya da babbar kotun da Onogen ɗin ya je shi. Wannan dambarwa dai ya ja hankalin lauyoyin tsarin mulki idan ganye da gabatar da alƙalin alƙalan gaban kotun da'ar ma'aikata maimakon majalisar shari'a ta Najeriya, wato NJC. Barista Modibo Bakari lauyan tsarin mulki ne.
Ba magana NGC bane, maganar bayyana kadarori shi Code of Conduct Bureau ne suke da wannan urumi, sannan kuma Code of Conduct Tribunal ne suke da wannan urumi na sauraron bara a gaban sa.
Yanzu tsarin da aka bi wurin gabatar da onogen gaban kotu, kana ga gwamnatin Najeriya ta bi ka'ida da kuma tsari?
In dai wa'annan laifuka ne ba waɗansu, daidai ne.
Ba a saba
ba abin da aka saba.
Okay.
Laifuka ne rikin bayyana kadarori ne. Wannan kuma inda aka gusa shi daidai ne a wajen hukuma ne ita take da wannan urumi. Sannan kuma laifi na mallakar kadarori wanda shi ma an ce bai bayyana su bane, shi yasa aka kai a gaban wannan hukumar. Amma inda ya bayyana su ne, sannan ana neman yayi ya mallake su ko ya saba doka ko bai saba doka ba, wannan kuma ana ya kai shi kowane irin kotu ne.
Ana tsaka da wannan dambarwa ne kuma kwatsam shugaba Muhammadu Buhari ya ba da sanarwar dakatar da alkalin alkalan Najeriya. Take kuma aka rantsar da alkali na biyu mafi girma a kotun kolin Najeriya, wato mai shari'a Tanko Muhammad.
Nigeria is a constitutional democracy. No one must be or be seen to be above the law.
Shugaba Muhammadu Buhari yace Nigeria kasa ce mai bin tsarin mulki bisa tafarkin demokradiya. Babu wani da yafi karfin doka. Abin bakin ciki dambarwar da ta mamaye tuhumar da ake wa alkalin alkalan Nigeria na kalubalantar wannan ginshiki na adalci a idan gamagarin mutane. Abu ne a fili yadda wannan gwamnati ke dandana kudarta bisa da kotun kolin Najeriya karkashin jagorancin Justice Walter Onogen ke zartar da hukunce-hukuncen daure gindi ga jami'an da karara an same su da laifin tafka cin hanci da almundahana dumu-dumu, waɗanda kuma kotunan ƙasa suka yanke musu hukunce-hukunce. Amma kotun kolin karkashin sa ke zartar da wasu hukunce-hukuncen da ake daure musu gindi.
A number of them had been convicted by the trial and court.
Dakatar da alkalin alkalan Najeriya ya kara jan hankalin duk masu ruwa da tsaki a ciki da wajen Najeriya. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar adawa mafi girma a Najeriya, wato PDP, wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana matakin a matsayin kama karya irin na mulkin soja.
Ina sa na fadi haka domin an keta tsarin mulkin Najeriya. Kowa ya san da wannan ba yi adalci ba. Ni ne zan biya abin da tsarin mulkin Najeriya ya fada ko kuma ya tsara. Ai ba ce a bar shi ba, an ce a bi dokoki kuma a bi tsari abin da tsarin mulkin Najeriya ta zayyana. Idan mai shari'a ko kuma babban mai shari'a ya yi laifi, ga yadda za a bi a hukunta shi. To ba a bi ba, maimako a kai can sai aka kai kotun da ba ta da hurumin da za ta ji wannan karan. Duk lauyoyin kasan nan sun yarda ba ta da hurumi. Ai ba mu ce ko ya yi laifi ko bai yi laifi ba, amma a bi tsari mana.
Ita ma Amurka ta yi Allah wadai da wannan mataki na dakatar da alkalin alkalan Najeriya. Hawa Umar ta ga sanarwar, ga kuma ƙarin bayanin da ta yi mana.
Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya damu matuƙa bisa ƙudurin gwamnatin Najeriya na dakatar da alƙalin alƙalai ba tare da wani ƙuduri na majalisar ƙasar ba, daidai lokacin da ake tunkarar babban zaɓe na ƙasa. Amurka ta ce tana sane da yadda 'yan Najeriya ke ta sukar lamarin matakin dakatar da alƙalin alƙalan Najeriya wanda ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya. Kana hakan karan tsaye ne bisa 'yancin sashen shari'a. Matakin na gwamnatin Najeriya ya ci karo da ikirarin da ta yi tayi cewa za a gudanar da ingantaccen zaɓe na fi sabilillahi. Amurka ta yi kira a gaggauta samo maslahar wannan matsala cikin sanin ya kamata bisa doren tsarin mulkin Najeriya ba tare da ya kawo na kasu bisa tsare-tsaren zaɓe ba.
Lauyan tsarin mulki Barista Yakubu Sale Bawa yace matakin na shugaba Buhari ya jefa baki ɗaya lauyoyin Najeriya cikin alhini.
Duk lauyan da ka sani a Najeriya da alkali da yake son gaskiya kuma ya bi doka yana cike da baƙin ciki da damuwa, saboda wannan tarnaƙi ne da aka yi ma dimokuraɗiyyar Najeriya, tarnaƙi ne aka yi ma kundin tsarin mulkin Najeriya to constitution, kuma muzanta da kuma wulaƙanta ma'aikatar shari'a ta Najeriya. Dalili kuwa sashe na 292 ya bayyana cewa idan shugaba ya cire babban jojin Najeriya sai ya nemi bayani da kuma ya gaya ma National Judicial Council. Bayan haka idan aka yi wannan, sashe na 292 ya bayyana cewa da farko zai kai jawabi ga majalisar dattawa to Senate, sai a samu 2-3 wato two-third majority su amince da yin wannan. Daga nan sai a zo sai a yi magana tun ɓuke shi ko dakatar da shi. Amma a wannan ba a yi haka. America, Ingila, Rasha da kasashen duniya sun yi Allah wadai da wannan domin dan haka wannan abu muna cikin alhini muna cikin bakin ciki kuma bamu ji dadi ba duk wani dan wani lawyer da kasai
babban lawyer a Nigeria Mr. Femi Falana yace dakatar da alƙalin Nigeria da shugaba Buhari yayi ya sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya. Duba da
sashi na 292
na kundin tsarin mulkin Najeriya. Ba za a iya cire shugaban kotu irin kotu ba tare da wani kwakwalan bincike daga Majalisar Shari'a ta Najeriya ba. Domin a cikin wannan gwamnati akwai mukarrabanta lauyoyi su 12. Uku daga cikinsu manyan lauyoyi ne masu mukamin san. Ina fatan su shawarci wannan gwamnati ta saki matsaya akan wannan hukunci da ta dauka. Kakakin fadar gwamnatin Najeriya wato Asorok Malam Garba Shehu ya ce sufa duk abin da suke yi doka suke bi.
So our laws should be allowed to work and the president acted upon a directive by a code of law.
Dole ne a bar dokokinmu su yi aikin su. Shugaban kasa ya dau matakin ne bisa umarnin kotun tsarin mulki da doka ta amince da ita. Don haka ba wani abu wanda ba daidai ba da shugaban kasa ya aikata. To sai dai kuma masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan irin umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake bi daga kotuna. Muhammad bin Ibrahim wani mai sharhi ne a siyasar Najeriya.
Mun mamaki ne sosai a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fara bin umarnin kotu. Domin dai ba haka tuna ma ƴan Najeriya ba. Bamu ga ta bi umarnin kotu akan lamarin da su ci ba. Bamu ga ta bi umarnin kotu akan lamarin Malam Zazzaki ba. Yaushe kuma gwamnatin Najeriya ta fara bin kotu? Wannan abin mamaki ne.
Wannan dambarwa dai ta raba kawunan baki ɗayan masu ruwa da tsaki a siyasar Najeriya. Kama daga kan lauyoyi, ƴan siyasa, ƴan boko da ma ƴan majalisa. Tuni dai majalisar dattawan Najeriya ta ruga kotun koli don a mata fassarar wannan mataki na dakatar da alƙalan Najeriya. Amma jagoran sanatocin APC Ahmed Lawal ya ce ba da su ba wai kare da gudun layya.
It has come to the notice of the Senate APC caucus that the Senate has approached the Supreme Court.
Bungun sanatoci NAPC mun samu labarin cewa wai majalisar dattawa ta ruga kotun koli don a mata fassarar wannan matakin dakatar da alƙalan Justice Walter Onoghen da shugaban kasa yayi. Babu wani lokaci da aka zartar da hukunci mai kama da wannan kuma ba a sa kowa je kotun koli ba. Don haka mu a matsayinmu na sanatocin jam'iyyar APC muna nesanta kanmu daga wannan mataki na zuwa kotun koli.
For the legal interpretation of the suspension.
Kuma dai menene a zubin wannan demokradiya? Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki shi ne ya fara dakatar da alƙalan jihar Kwara lokacin da yake gwamnan jihar. Sannan sai kuma tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan wanda shi ma ya dakatar da shugaban alƙalin kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya Justice Isa Ayo Salami. A baban nan kuma ga dambarwar da ake ciki na dakatawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa alƙalan Najeriya Justice Walter Nkanu Onoghen. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, dites-le à un ami.